This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Laraba 17 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu, bayan labaran duniya, za ku ji cewa dambarwar siyasa a jihar Kano na ƙara kamari. Bayan da wata babbar kotun jihar ta tabbatar da dakatarwar da wasu shugabannin mazaɓa na jam'iyyar APC suka yi wa tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. Hukumomi a Najeriya sun bada gargaɗin yiwuwar ambaliyar ruwa a jihohi akalla 31 na ƙasar, amma jami'ai na cewa har yanzu ba shi da tunkarar abubuwan da ke haddasa ɓarnar ruwa a garuruwan ba.
Kaman gine-gine a kan bisa hanyoyin ruwa, da kuma babu magudanar ruwa masu kyawun drainage da za su iya ɗaukar na ruwa su kai su teku, da zubar da shara a kan hanyoyin ruwa da sauransu.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, amma kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta yanke shawara da kanta kan yadda za ta mayar da martani ga harin makamin mai linzami da Iran ta kai a ƙarshen makon da ya gabata, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Laraba. Duk da cewa kasashen yammacin Turai sun yi kira da a daure a kaucewa barkewar yaƙi a gabas tsakiya. Amurka da Tarayyar Turai da kuma ƙungiyar G7 ta kasashe masu ci gaban masana'antu duk sun sanar da shirin yin la'akari da tsoron takunkumi kan Iran, matakin da ke nufin tallafawa Isra'ila tare da lallashinta da ta tsage aniyarta na mayar da martani ga Tehran. Netanyahu ya gana da ministan harkokin wajen Birtaniya David Cameron da takwaransa na Jamus Alena Babak, waɗanda dukkan suka yi tattaki zuwa Isra'ila a wani ɓangare na yunkurin da ƙasashen yammacin duniya ke yi na hana faran da ke tsakanin Isra'ila da Iran ya ƙara ruruwa a kan yaƙin da Isra'ila ke yi da mayaƙan Hamas a Gaza, wanda yanzu ke shiga cikin wata na 7. Shugabannin 'yan kasuwar ƙasar Haiti sun bayyana a cikin wata wasiƙa da suka aiki wa shugaban Kenya William Ruto cewa sun damu matuƙa dangane da tsaikon da aka samu na shirin tsaro da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya. Gwamnatinsa ta yi alƙawarin jagorantar yaƙi da ƙungiyoyin 'yan daba a yankin Caribbean. A wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan Litinin, amma aka raba ranar Laraba, shugaban manyan rukunonin 'yan kasuwa guda 8 sun ce sun damu matuƙa saboda har yanzu ba a tura tawagar ba, sama da watanni 6 bayan amincewar yin hakan, kuma a daidai lokacin da ƙarshen wa'adinsa na farko ke gabatowa. A ranar 2 ga watan Oktoba ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da tura wasu sojojin sa-kai na ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar Haiti don taimakawa 'yan sandan ƙasar da ke yaƙi da 'yan ta'addan da ba su da kayan aiki, waɗanda suka ƙarfafa ikonsu a kusan dukkanin babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Abdullahi Basili, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya murabus. Basili ya rike mukamin na tsawon watanni 13 ya miƙa takardar murabus ɗinsa a ranar Talata. Ya ce ƙarƙashin jagorancinsa, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke arewacin Afirka ta yi ƙoƙari masu yawa, amma akwai rashin ra'ayin siyasa da kyakkyawan fahimta ga shugabannin Libya. Basili ya ce babu wani wuri ga ƙawancen ƙasa da ƙasa don aiki cikin nasara a Libya. Ƙasar Libya dai ta faɗa cikin ruɗani tun bayan hamɓarar da gwamnatin marigayi Muhammad Gaddafi a shekarar 2011. A halin yanzu dai ƙasar na fama da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suna faɗa a kan yankunan ƙasar. Libya dai na kan tekun Mediterranean ne, kuma ta zama babbar hanya ga baƙin haure daga Afirka da masu safarar mutane. Sakataren jiran sama Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da murabus ɗin Basili. Guterres ya ce yana godiya wa ƙoƙarin da Basili ya yi na maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Libya, in ji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajic. Jami'an Ukrain sun ce a yau Laraba wani ƙazamin harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya afka birnin Chernihiv da ke arewacin ƙasar. Magajin garin Chernihiv, Oleksandr Lamako, ya faɗi Telegram cewa harin ya kashe akalla mutane 14 tare da jikkata wasu akalla 61. Bachelor's Show gwamnatin yankin ya ce wasu makamai masu linzami sun kai hari a kusa da tsakiyar birnin. Akwai waɗanda abin ya shafa tsakanin fararen hula tare kuma da jikkata wasu da dama, inji Kos. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya mika ta'aziyya ga waɗanda harin ya ritsa da su a shafukan sada zumunta, tare da jaddada kiransa na kawayen da su baiwa Ukraine agaji domin kare kanta daga harin makami mai linzami daga Rasha. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na ranar Talata cewa zai buƙaci taron ƙungiyar NATO da Ukraine don tattauna batun kare sararin samaniya da sabon da makamai na kare sararin samaniyar. A cikin ƴan kwanakin nan Zelensky ya kwatanta ƙoƙarin da ƙasashe daban-daban suka yi na kare Isra'ila daga harhar Iran da makamai masu linzami. Daga ƙarshe ƙasar na mai hamara ta haɗaɗɗiyar daular Laraba ta yi yunƙurin ƙafewa a yau Laraba daga ruwan sama mai yawa da ba a taɓa samun irin shi ba, bayan da ambaliyar ruwa ta mamaye filin jirgin saman Dubai, lamarin da ya kawo cikas ga tafiye-tafiye a filin jirgin sama mafi yawan jama'a a duniya don tafiye-tafiyen ƙasa da ƙasa. Kamfanin dillancin labarai na WAM na gwamnati ya kira ruwan sama a ranar Talata cewa wani yanayi mai cike da tarihi, wanda ya zarce duk wani abu da aka taɓa samu ko aka rubuta tun farkon fara tattara bayanai a 1949. Wannan shine gabanin gano ɗanyen mai a wannan ƙasa mai arzikin makamashi, sannan wani ɓangare na ƙasar Birtaniya, kariyar Birtaniya. An kuma yi ruwan sama a ƙasashen Bahrain da Oman da Qatar da kuma Saudi Arabia.
Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Wata babbar kotun jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Usman Na'abba ta tabbatar da dakatarwar da wasu shugabannin jam'iyyar APC na mazaɓar Ganduje a ƙaramar hukumar dawakin tufa suka yi wa tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da aka gurfanar da tsohon gwamnan da iyalansa a gaban kotu bisa tuhume-tuhumen da suka danganci almundahanar kudaden gwamnati a lokacin da yake kan mulki. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Yau ce ranar da aka ayyana Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke zaman tsohon gwamnan Kano kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya zai bayyana a gaban babbar kotun Kano tare da iyalansa domin amsa wasu tuhume-tuhumen zargin rashawa da cin hanci da gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPC ke yi musu. Sai dai gabanin kotun ta zauna kwatsam sai aka samu kullar wata oda da ita wannan kotu ta bayar wacce ke tabbatar da dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga APC kamar yadda Haladu Gwanjo da wani mai suna Laminu Sani Barguma suka nema.
Suka nemi kotu suka yi gara yanda suke son kotu ta tabbatar da cewa wannan dakatarwa sun yi ta kan doka kuma halattacciya ce. Mutum na farko a cikin su biyu shine legal adviser Haladu Gwanjo sai Laminu Sani.
Barista Ibrahim Sa'ad Kura kenan lauyan masu neman dakatar da Ganduje daga APC. To amma zan tawa da manema labarai a shalfutar jam'iyyar APC a can Abuja yayin ziyara ga tsohon gwamnan na Kano a yau Laraba. Alhaji Haladu Gwanjo wanda shine daya daga cikin mutane biyun da barista Ibrahim Sa'ad ke magana a madadin su na cewa
assalamu alaikum. Haladu Gwanjo, legal adviser na jam'iyyar APC na mazaɓar Ganduje. Ni ne dai halattacen legal adviser na mazaɓar Ganduje. Abin da ya yada ni ban yafe masa ba za mu zauna gaban koti sai a ware mai gaskiya da gaskiyarsa. Kai a matsayin ka ne mai hankali ka yi tunani ina anan na kwana wa na gani wasu izgokai gare ni za su yi ganin da ƙara.
A bangaren ƙarar zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin Kano ke yi wa tsohon gwamnan kuwa, lauyoyin bangarorin biyu sun tafka muhawara kan rashin mika takardun tuhuma ko san mace hannu da hannu ga Abdullahi Umar Ganduje kamar yadda doka ta ce, al'amarin da ya sanya bai bayyana a zauren kotun ba. Farfesa Kamilu Sani Fage da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano kuma guda cikin masu fashin baki akan harkokin demokradiyya da shugabanci ya yi tsokaci.
Wannan abubuwan abinda suka nuna cewa ita dai siyasar Kano a yanzu an maida ita siyasa ce ta gaba tsakanin bangarori daban-daban. da Gandujiya da kuma Kwankwasiya. Tun lokacin da suka samu bambanci, to yanzu siyasar an maida ita iya wannan kawai. Matsalar da take nuna shi ne cewa wannan gaskiya zai kara tabarbara siyasar Kano, domin kowanne yana da nashi bangare kuma yana da magoya baya, da haka ga zafin siyasa a Kano wannan zai tabarbara al'amura. Sannan kuma abu na biyu, wannan zai sa ba za a ga ƙarshen wannan siyasa ta gaba ba a cikin lokaci kankani.
Tuni dai babbar kotun Kano ta ayyana ranar 29 ga wannan wata na Afrilu a matsayin ranar da lauyoyin bangarorin biyu za su bayyana domin amincewa da sigar gabatar da sammacin kotun kan batun zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin Kano ke yi wa tsohon gwamna Abdullahi Umar Gandushe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To dangane da wannan dambarwa, wakiliyarmu a Abuja Halima Abdurrauf ta tattauna da tsohon gwamnan kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje, musamman akan sanarwar dakatar da shi din da aka yi.
Akwai abubuwa da suka taso wanda yake ba sababbin abubuwa bane a demokradiya, amma dai wannan dai na musamman abu ne wanda yake wato ya ba kowa mamaki, domin waɗansu wanda ba 'yan jam'iyyar APC ba, waɗansu wanda ba shugabanni ne a jam'iyyar APC ba, kawai sun fito daga tasha ko bakin titi ko wani guri, suka je suka ba da sanarwa sun tsaida shugaban jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya a sunan su ne shugabanni na wannan mazaba ta ward. To abun mamaki ne kwarai da gaske. To amma tun da yake ita siyasa ta gaji irin waɗannan abubuwa din, mu kuma dama mun saba da irin wannan yanayi, saboda haka muka duk kufa sosai da sosai, kuma alhamdulillah mun yi nasara a fahimtar da al'umma na jam'iyyar APC da ma al'umma a Najeriya. Mun nuna hotuna, mun ɗauki sunaye na shugabannin wannan ward kamar yadda muke da shi a kundinmu, kamar yadda INEC take da shi a kundinta. Mun tabbata cewa waɗannan mutane ba 'yan jam'iyyar APC ba ne, kuma mun tafi kotu yanzu a kan wannan. Kuma su waɗanda suka zo su yi mu baya, su gaya mana ainihin abin da ya faru, suna roƙonmu cewa lalle mu tabbata cewa an yanke hukunci a kan waɗannan wato wanda suka nuna su ne shugabanni alhali kwata-kwata ba su ne shugabanni.
Na'am, sai dai ana cikin wannan aka ji wata umarni ta fito daga babbar kotun jihar Kano akan cewa an tabbatar da dakatar da kai a matsayin shugaban jam'iyya. Wani mataki ku za ku ɗauka akan wannan
al'amari? Mu dai har yanzu ma wannan jita-jita ne, kuma dama mun riga mun shiga kotu akan wannan, saboda haka ina ganin ƙarshenta dai da kotu. Za a ga kotun da za ta ce.
A yanzu dai bayanai sun yi nuni da cewa akwai mutane biyu da ke shela cewa su ne shugabannin jam'iyyar a wannan mazaɓa. Koya gaskiyar wannan lamarin yake, wane ne asalin shugaban jam'iyyar a wannan mazaɓar ta Ganduje?
Ai, shugabannin jam'iyyar ai kan gansu 27, su kuma waɗancan ina 27 ɗin suke. Kuma kamar yadda na faɗa, a sabon tsari, kundin tsari na constitution na jam'iyyar APC, ai shugabanci in ma akwai shi ba zai iya shirye wato shugaban jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya, balle ma babu shi, saboda haka ƙarya suke yi. Kuma yanzu 'yan doka ma police suna neman su domin su tabbatar musu cewa abin da suka yi ba gaskiya ba ne.
A jam'iyyance, wani mataki za ku ɗauka ganin irin wannan abu bai sake kunno kai ba nan gaba, ganin cewa wannan ba shi ne karin farko da aka fuskanci irin wannan yanayi ba, ko a lokacin tsohon shugaban jam'iyyar APC Adams Oshiomhole an tafka irin wannan abu?
To akwai ɗan bambanci tsakanin wancan da wannan. Wancan 'yan jam'iyyar APC ne suka yi haka ɗin, amma wannan ba 'yan jam'iyyar APC ba ne. A sakamakon haka ne ma muka gyara kundinmu na constitution domin a yi maganin irin wannan.
Tsohon gwamnan jihar Kano kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje a tattaunawar su da Halima Abdurrauf. Da hukumomi a Najeriya sun bada wani gargadi na yiwuwar ambaliyar ruwa a wasu yankunan ƙasar. A cikin takardar gargadin, ma'aikatar ruwa ta ƙasar ta lissafa jihohi aƙalla 31 musamman ma yankin Niger Delta da ambaliyar ruwan za ta shafa. Wakilin Mulamiɗa Abubakar na ɗauke da ƙarin bayani.
Ma'aikatar ta ruwa ta ce ambaliyar ruwan za ta fi muni ne musamman a jihohin Rivers Delta da kuma jihar Akwa Ibom, kimanin ƙauyuka 148 ne dai na waɗannan jihohi ke dakon yiwuwar fuskantar barazanar ambaliyar ruwa. Da daman jihohin dai sun bayyana cewa dole ne su ɗauki matakan da suka kamata domin kaucewa shiga wannan garari na ambaliyar ruwa. Kusan kuma duk shekara akan samu bala'in ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya, inda kuma ambaliyar ruwan dai takan haddasa hasarar dimbin rayuka, ba'ada bayan dukiyoyi da kuma dabbobi. Shugaban cibiyar kai dauki na bala'uka daban-daban, Farfesa Kibok na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
Wannan gargadin yana zuwa ne in amfani da data da information a yiwuwar samun ruwa da yawa a wasu watanni, ganin yadda abubuwan da suke janyo ambaliyar har yanzu ba a kawar da su ba, kaman gine-gine akan bisa hanyoyin ruwa da kuma babu magudanar ruwa masu kyawa drainage da za su iya daukar na ruwa su kai shi teku da zubar da shara akan hanyoyin ruwa da sauransu. Wannan abu har yanzu yana nan. Mafitan shi ne dai abun da yake janyo namu a kawar da su. Mutane su yi hasara, su yi hasaran asetinsu, dabbobinsu, gonakinsu da amfanin gonan nasu. To da an ɗauki matakai, abin da gwamnati za ta kashe ba zai kai abin da suke kashewa an yi ambaliyar ba. Amma da yake matsalar ita ce shi ne wanda yake ba su lura da wani abubuwan ba ai abin da ya dame su ba ke, ko dai ba abin da suka karanta ba, ko ba su san abin ba, ko kuma ba su damu ba. To shi ne kawai inda yana sa maganin wannan abin shi ne kawai a ɗauki wannan matakan. Da aka ɗauka in Allah ya sa yarda za a samu raguwar wannan abin.
To ma dai ƴan yankin na Niger Delta da ke jihohin da ambaliyar ruwan zai fi shafa, ga abin da suke cewa.
What happened last year within the river side is not something.
Wannan yana cewa ne sunana Bari Bulu Afu, kuma abin da ya afku a shekarar da ta gabata ya zama darasi gare mu a yankin na Niger Delta, kuma ya zama wajibi mu yi a hankali domin kaucewa inda gulabe suke waɗanda ka iya samun afkuwar ambaliyar ruwa. Haka ma ya zama wajibi mu fara barin gidajenmu tun yanzu. Shi kuwa wannan ya ce
NEMA report is supposed to guide.
Yana cewa ne sunana Eric Wuke, a gaskiya yanzu ya kamata hukumar ba da agajin gaggawa ta NEMA da ta dukufa wajen ɗaukar matakai domin wayar kan jama'a da su farga dangane da wannan rahoto na mummunar ambaliyar ruwa. Kuma ya zama wajibi gwamnati ta fito da hanyoyi na musamman waɗanda za a sauyawa mutane wurin zama. Wani babban batu dai shine na yadda tallafin da aka tanada na ambaliyar ruwa yayi ko ƙasa ko sama a sassa daban-daban na ƙasar, musamman tallafi na shekara ta 2012, wanda kuma akwai bayanai da ke nuna cewa har yanzu waɗanda suka amfana da wannan tallafin na bin bashi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba.
Na ƙasa.
Na ƙasa.
Na ƙasa.
Ba kasawa ba.
Na ƙasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun ji yadda wata matashiyar da aka haifa da tawayar kwakwalwa ta fara samun sauyin fahimta da lakantar al'amuran zamantakewa sakamakon kulawar da take samu a makaranta. Malika Inusa, ɗaliba a makarantar firamaren Aisata Kwando da Magaram, wace a baya ambaton kalmar Hausa ke yi wa wuya komon kankantar ta daso malakantar yadda ake rubutu da karanta harfan Faransanci har ma ta fara bayyana burinta na zama jami'ar kiwon lafiya watan wata rana abinda a fili ke fayyace tasirin baiwa irin waɗannan yara damar zuwa makaranta matashiyar ta samu karbuwa sosai a wurin malamai da abokanta na aji
su iyaye da su doka dan su da Allah yi shi na kasace ya zama banza kamar bai da amfani takan iya yawan wanga mai nakasan alfana al'umma biye da wanci na
dama dai majalisar dinkin duniya na yunkurin ganar da al'ummomin sassan duniya nauyin da ke wuyan su wajen shigar da yara masu tawayar kwakwalwa a sahun jama'a a matsayin matakin kawar da wariya da kyamar da suke fuskanta farawa daga gida
shi komai daga Allah yake kuma in kaga danka yana cikin wannan kafa kakar shikenan ka dogare shikenan an kare idan lokacin da za kai ka tambaye shi sai ka gani an samu ci gaba da ka kai shi lokacin an samu ci gaba yanzu misali in ka dauki malika ka kai ta kaga mata da wasu wanda suke da larura irin tata kana gani akwai bambanci ta tsara sosai saboda ita gaskiya akwai amination da saka gani cewa ta huce wa ejan ajin ko da yake bata kai wanda suke wannan akwai ci gaba sosai a tare da ita kuma ga shi wanda ke da ma wanda kake da class kana da irin malika yanzu misali anan gurin ni ina da malika dole kai ma malam makaranta ka sa shi irin wannan a jiki ka sa shi a jiki shi zai baka damar ka san yaya suke kar ma ka taimaka musu a cikin larurar su
na malami sai ya
hakuri sai malami ya hakuri sosai yanzu kun ga inna sonan gurin malika da gudu za ta shi tattaryoni mun zo anan gurin kaya na ba wanda yake taba yake take tattarewa na wanda na madaki su ne ka a taba mata saka kina a gurin ta sai ta raka ni kofa ta dan an dauke ni tukwana tukwan ta koma ta tai gidansu to me wanda duka sa yaro jiki ne kuma a lokacin nan zai saki jike shi har ya samu abin da ci gaban da ake so ya cimma in ka ce za ka yi kyaman shi ka wanda kin shi ai kaga bai ba za ka yi da kurajin shi ba a san ba abin da ake so shine
akwai kamar wasu ko masu hannu da shuni ko wasu haka kamar irin su UNICEF da yake suna kulawa da yara kamar da suka san da zama malika ana
eh to gaskiya dai ni nace muku ba nan na zo ne mai ina ga cewa kwanaki ma sun ta ha farmasiyo
horo
horo da aka ba su san malika cikin azumi ne ina gani gaskiya tana da wa'annan wanda suke kula tana da fare nan shi da ake yi mata ina san masu kula da ita ina gani mu guru mu nan gur malika na kasa katta hana ta ta zama ta samu rawa mai inganci mai kyau ta shiga cikin mutane yanzu inda a lokacin nan aka barta a cikin yadda take da yanzu ba haka bane ba za ta iya tunkara mutane ma wasu kyamar ta za a yi amma aka sayo ta shiki in ka fita cikin yara da wuya saka gane sai in ka approach ta zaka gane cewa akwai larura cikin ta kenan dai da katar da dan adam ka yi kokari ka sa shi a jiki
su ma dai kawayen na malika sun ce suna ba ta kulawa ta musamman
sunana Iman Abdulhaja
kin yaushe kuke tare da malika
dan sai
dan sai to yaya zaman ku yake da ita
da mana aisha ta kata batta an ta shiga cikin yara su dinga koro ta suna batta shiga cikin amma da aka musu magana yanzu tana shiga cikin suna wasa ta in bata zo ba suna zuwa neman ta
ke ke ku zuwa neman ta
ni ma ina zuwa tare muke wasa
kin sai i kuke tare yanzu shekara biyar kenan kuna tare to ya kike ga kamar irin su malika ya ne ya kamata a musu in aka kawo su lafai
yara su bai kama shi tunda su ma yara gani ɗan uwansu kuma yi su gani in suna kyama su ma su wasa shiga cikin mutane su ringa koma gini shi su ma kamar bare ne kuma su ma da ɗan uwansu ne yara.
Da yake muna magana kan amfanin baiwa na kasassu dama da batun daukan matakan kawar da kyamar da har yanzu wasu ɗaiɗaiku ke nuna wa wannan rukuni na al'umma wani ɗalibin tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar birnin Yamai Sa'idu Umaru na mata ya ja hankulan iyaye domin a cewarsa kulawar farko da ya kamata a baiwa yara masu bukata ta musamman daga gare su ya kamata ta fito
su iyaye babban abin da nake kira da zaman su kuma gasu doka dan su da Allah ya yi shi na kasace ya zama banza kuma bai da amfani muna ganin cikin akwai wanda iyaye da makusanta da abukan zama ana zakar Allah yake na kasa sa doka kai ba komai na ba uwayen ka ma su ware watsi da kai kai kanka suka dauki kanka kai ba wani abu ba mutum bai iya kenan kun ga wanda uwayen shi ma ba su yarda shi ko ba su dauke shi akan mutum ba wannan za su yi bashi karatu ba za su bashi karatu ba za su tarbiyyar da shi ba za a bashi kulawa ba ta musamman ba dukkan iya yawan wanga mai nakasan yayi ya samu ilimi ko yanda zai alfana yana iya alfana al'umma biye da wani cin yayin kenan dan Allah ya baka da nakasace da wanda ba nakasace duka guda suke gare ka tarbiyya da kula da su duka wannan yana nan ka shi kuma gwamnati ba ma auna muke kira tallafi tallafi muna ganin wanda ake mu abukan mu na kasashen waje abin da shayi kamar na kasu wurin karatu da wurin shiga aiki da wurin hannun exploring amma nan ga baka ganin haka nan sai dai aita wannan ranaki da ranaki bukukuwa ne aiki kace baka da mutum bai ganin alfanun kamar tamullashin da ake kama mutane da kasashu shi dai ne babban kira na ga gwamnati da kuma masu hannun rishi tunda ina kun lura inda akwai irin wannan tallafi dani bai kai inda zan bane sport din nan ba zan dakata da shi tunda an fara samun nasara ana nan ga nayi daidai gwamnati tunda na fara dala babu da tabani ina wasu ayan sana'o'i na karin da nake sawa har ya kare har sana'ata nake sawa cikin sana'a na nake kamar kudin mota wani bin sun ko da jami'a kamar in sauka da su ayi ina zuwa yin talatura yi cikin gari in tura turaren kuma na merchant ta wurin antanoma ina sai da turare cikin unguwa ina tallata kuma wani bi turare da takalmin mata duka ina yi sana'a mahannin ita ne sa cikin kudin mota
masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Malika Inusa daliba da malaman makarantar Aisha Taekwondo Zender da Umaru na mata dan wasan taekwondo mai karantar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar Yamai sai wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Isra'ila ta yanke shawara da kanta kan yadda za ta mayar da martani ga harin makamin linzami da Iran ta kai a ƙarshen makon da ya gabata. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Laraba. Duk da cewa kasashen yammacin Turai sun yi kira da a daure a kaucewa barkewar yaƙi a gabas Rakiya. Amurka da Tarayyar Turai da kuma ƙungiyar G7 ta kasashe masu ci gaban masana'antu duk sun sanar da shirin yin la'akari da tsaron takunkumi kan Iran, matakin da ke nufin tallafawa Isra'ila tare da lallashinta da ta tsage aniyarta na mayar da martani ga Tehran. Shugabannin 'yan kasuwar ƙasar Haiti sun bayyana a cikin wata wasiƙa da suka aikiwa shugaban Kenya William Ruto cewa sun damu matuƙa dangane da tsaikon da aka samu na shirin tsaro da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya. Gwamnatinsa ta yi alƙawarin jagorantar yaƙi da ƙungiyoyin 'yan daba a yankin Caribbean. A wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan Litinin amma aka raba ranar Laraba, Abdullahi Basili, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya murabus. Basili ya rike mukamin na tsawon watanni 13 ya mika takardar murabus ɗinsa a ranar Talata. Ya ce ƙarƙashin jagorancinsa, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke arewacin Afirka ta yi ƙoƙari masu yawa amma akwai rashin ra'ayin siyasa da kyakkyawan fahimta ga shugabannin Libya. Basili ya ce babu wani wuri ga ƙawancen ƙasa da ƙasa don aiki cikin nasara a Libya. Jami'an Ukraine sun ce a yau Laraba wani ƙazamin harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya afka birnin Chernihiv da ke arewacin ƙasar. Magajin garin Chernihiv Oleksandr Lamako ya faɗi ta Telegram cewa harin ya kashe akalla mutane 14 tare da jikkata wasu akalla 61. Vatslav Sto, gwamnan yankin, ya ce wasu makamai masu linzami sun kai hari a kusa da tsakiyar birnin. Akwai waɗanda abin ya shafa a tsakanin fararen hula tare kuma da jikkata wasu da dama, in ji Kos.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfi da Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leather Gresham da ta shirya ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyinna, da muku fatan alkhairi, ma'assalam.